Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 20 ga watan Maris na shekarar 2023 zani magana ne akan shawarwari ga matasa musamman mata domin zama da kishiya lafiya. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku gyara zama, ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Sauraron mu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta bayyana mana wanda za ta gabatar da su.
To ƴan aji, barkamu da sake saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan yanda za a zauna, wato kishiyoyi su zauna a cikin gidansu lafiya lau. Yaushe rabonku da kuji an ce an zauna lafiya? Shi ma mijin, yaushe rabonku da kaji an ce an yi auren nan ne ba tare da tashin hankali ba? To yau za mu ba da shawarwari akan yanda za a zauna lafiya sun mulkalau, mutum ya ƙara aure tun daga 1, 2 har zuwa 3 ya kuma zauna samal ana lailayarsa. Ku ji sirrin daga bakin waɗanda muka gayyata a cikin ajin nan namu. Muna da Malam Adamu Muhammad Gumi wanda yake shi da tijani da zai ba mu irin dabarun da ake amfani da shi wurin zaman mace fiye da ɗaya. Za a ba wa 'yan mata sirrin yadda za ki shiga cikin gidan mai mata. Ke ma uwar gida, za a ba ki sirrin yadda za ki zauna da kishiya. A cikin ajin namu akwai Adamu Muhammad Gumi, Karima Mu'azza Abdulsalam, Fatima Abdullahi da kuma Muhammad Adam. Barkanku da zuwa. Al'ada ce a kasar Hausa wanda aka sani tun tele-tele, an san da cewa duk wani baki dan Afirka bai cika zama da mace guda ɗaya ba. Al'adarmu mazaje suna zama da fiye da mace ɗaya kuma akan zauna lafiya, duk da yake ba a rasa ɗan nono a riga, in ji Malam Bahaushe. To ya kai ga an zo da wannan zamanin inda abin ya fara gagara. Kullum akwai labarin da zaka samu na game da wani abu da ya faru na zaman kishiyoyi. Ya Allah, uwar gidan ce ta yi wa amarya, ko amarya ce ta yi wa uwar gida, ko kuma a'a su ne matan suka yi wa mijin? Ina ne matsalar take? Yaya zaman yake? Kuma ya za mu gyara?
To jama'an gida, assalamu alaikum. Kamar yadda bayani gabata, hakikan batun zamantakewa aure mace ɗaya ko biyu ba sabo abu bane a gare mu na Arewa. Amma mai ta faɗa ta ce yanzu an samu matsala, ba samun zaman lafiya kamar da. Me ya kawo wannan? Kuma wani hanya za a biya samu zaman lafiya ɗin? To hanyoyi suna da yawa. Zamantakewan gida, kowane gida suna da irin zaman da suke nasu na tarbiya a gidansu. Idan ka aure mace ɗaya biyu, kowane da ka aure a gidansu tana tarbiyyar daban da aka mata a gidansu daban, ba zama tarbiyyar zama ɗaya. To wannan kai ka haɗa su, ka kawo gidanka aje su, kuma kai ne suke zama ƙarshenka. To kai ne da wannan karatun za ka kalle su, ka haɗa su guda biyu, kowane numfashi yana shi yana tunaninsa daban da naka daban. Mutum ne mai tunani, ɗan Adam. Kuma ka zama biyu zama ka suke yi kuma tunanin sa daban. Kai karan kanka wanda zaka shi hacin ka ba da son ka ba, a hacin ka kenan, bakin ka kenan. Idan ka mutu karan mutane biyu, abubuwa suke faruwa ka dan gurguru hali domin tunanin zaka yi daban na wani daban. Hakika mun sani a baya kaka samu mata hudu a gida ma, amma kai ka zo lafiya ba wani abu, ko da kuwa abu ma da yana bo ya rufe shi ba ya da wani bako shi ko har ga kana matsala gidan nan. To me yasa da ake zaman zaman kuma mata da katu ma ba wani kawo kirshi da yawa ba? Sai ga wata ba wata ya katu ba, amma ana mata aikin da tana shi amaliyan, ba wai aiki na kafin ta kai ba, amma aiki take aiki da shi. Ina kuma baya shekarun baya muna yara in sheko 80 ko 70 saka karin 70 zaga tsohuwan indire zaga tana mata katu katu ba katu ba wani katu ba aya take da baji take ja ba
to wani ne katu ake
sai gane katu an gance wai katun zaman kabari ya ake zaman takewa ko da zan tana mata bayani kan ba wai ma'aikata kanta musu ba amma sai ga an zo wuna an natsu
a
zan ba take ni
saboda rasa rayuwa take
saboda idan batun ka ba aya take ba hadisi haka da zo wuna ta mata wani bayanin nan ku ga an zo wuna kuma din ba ta yi katun ba kan aya ba amma da zaka zo ka duba kuma sai ga katun take ina ko aya ko ta ciki dama ba an shi aikace ne ba nan shi na katu bane
to yanzu me yanayin yanda kaga ana zaman takewa a ina kake ganin laifukan suke fitowa daga wani bangare
laifi bai zama guda ɗaya ba zai zama kowane bangare ko laifi ba zan ce bangare maza ba ne ko bari bangare mata ne ba tarbiyyar namu ta zama ta zama yanzu barin da wajen fara wajen bangare namiji ne kafin da wajen mata hakika gida bai gyaro sai mai gida gyara gidansa idan ka zo kai mai gida ka son gyara gidanka ka da mata biyu ko uku ne in ka ɗakin wancan ku hiran ku tsakanin ku ka ɗauki hiran wata kama wata
to
ina mai gida da ke wani hali
wato munafikin mata daya daga cikin matsalolin da ake samu kenan
wannan aka samu rawani mun tsaro da matan ka ga kwa dan wancan ɗakin ku hiran ku tsakanin ta kafar hira a wurin
kai ka laifin wannan
ka ɗauki magana ka kama wannan to wannan na fara zama lafiya in ka ɗakin wata wancan ma ka ɗauki magana ka kama mata ku yi hira tsakanin ku tsakanin ka bashi a wurin nan amma ɗauka wata magana na wata kama wata a ɗakin wata yana kawo matsala ta bangaren maza
na mijin baki biyu
yawa to wannan yana kawo lafiyar zama gaskiya mai gidan da ke wannan a gidansa gidan zama lafiya lau mato ba ki magana wata ba ka kawo mota ba hiran su kanka bacin su kanin ka wannan ko sai su kanin ka bace a wurin nan to in ka dauki wannan matakin da samu zaman lafiya na biyu idan wata kanka magana wata a tsakanin su kai tsayi wanda ka kai namiji ne kai kaji dukan su ba wani ka tsoron da a cikin su kai ka gajin ka su kai kashe su ko kai za ka yi ka hada su ai bayani ke wani cikin shekaza me ya gaskiya magana nan to idan ka dauki mataki na gani insha Allah gidanka zai zama lafiya
wato in ta kawo maka ba wai ka barshi a cikin ka ba ka yanke hukunci ba kai bincike
ai bincike wani gaskiya a kira da bayani a je ɗakin ɗaya zauna ba na nan ba batun babu karama don wanda kawo magana inda kama zan yi duka a ɗakin wata ne na kwananka amma wanda kawo magana ne sai ya tsaya inda ka zauna a wurin nan sai a bayani kin ce kaza kin ce kamar yadda ka amma ka sa wata kuma ciki in sa su uku ne biyu na ba su kanu kanka ta uku a ciki ka kira guda biyun ka zauna a bisu karama ta uku sannan magana to an karɓi wannan hanya shi ma na hanya ta biyu ina gama gida da gidan lafiya insha Allah
wato a dinga bin ka'idojin zaman lafiya ba tare da daukan hukunci kai tsaye ba
a ina karɓi ayo bazai to ina karɓi kuma da kace kuma bazai da zai kuma
to an je na biyu akwai wani
akwai yan karɓi wannan hanya ta biyu akan wannan na uku har da cikin zaman dai idan har za a kiyaye wato magana suke shiga daga waje banda mai gida su ma mai gida zai kiyaye domin musa ban baka hira matanka ba ta baka labarin ki faro ba ai zama mai kyau yake zaka hira mata ta gama kwan magana kwara
wato a ja matan a jiki
kwara gaske ka zo ka matan ka jata a jiki kuna hira har da ta gama ka a gidan su wanci ma yin kaza
wato idan kai aure ka kara aure kar ka share wanda suke gida ka ce amarya ce a lokacin ta ne kowanne suke na ba su lokacin su
kowanne lokacin ai dan ka ce
tashin hankali
kwara gaske zama mai gida ka musulunci kai da mana cewa idan mace ba za wura shiga kwanaki zaka mata in yari ka kawo kwanaki zaka mata ka dawo kuma da kwana to idan ka bi wannan tsarin ka gaba wannan matsala yarinya ga kwanaki daga bayar ba za a ran kwanaki daga bayar in ka gama wannan kwanaki nata na amircin daga nan ya dawo kuma sai ka tambaye su domin haƙƙi ne na mata ba na haƙƙin namiji bane a kan kwanaki nawa kuke so a dinga yi misali ka da mata biyu ko mata uku ba haƙƙin namiji bane su za ka tambaye su kwanaki nawa kuke so a dinga yi da ɗaya ne ko biyu ne su ka ce ga kwanaki ka ɗauka shi kenan kai ka bi ka abunka su haƙƙi na su.
To zan dawo gari ka bar tuntuɓi sauran abokan hirar da in ji kar ma ke kina jin bayanin da ya yi akan dalilan da yake ganin suka ɗan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma da hanyoyin da yake tunanin za a duke yanzu ki mana bayani ne akan dalilin da ke ganin yake kawo tashin hankali a tsakanin kishiyoyi ko kuma tsakanin miji da mata idan zai kara aure dan dai a samu zama na wato gida irin wanda ba mace ɗaya ba a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ke da aka karo miki kake tare da hankali ke da kika shigo ke ma karki sa abin akai shi ma mijin ya samu natsuwar da yake bukata na karin aure.
Assalamu alaikum warahmatullah. To kamar yadda Malam Adam ya yi bayani abubuwan da suke kawo mana matsala a yanzu sabanin da za ki ga mace hudu a cikin gida yaran ɗakin wannan ba kya bambance yaran ɗakin wannan su kansu ƴaƴan da aka haife su antu binta wallahi ba za ki gane su kansu ba sa gane cewa wace ce uwata wanda ta haife ni ba in sun tashi kawai in wannan tayu ta tura su ɗakin wancan a can za su yi rayuwa a can za su yi girma a can za su taso ba ruwansu in sun na ɗakin wancan sun taso a ɗakin wancan za su yi rayuwa sabanin yanzu kowa ya san mahaifiyar shi, ya san daga ina aka samo shi, yanzu an samu wannan matsalan. To abin da nake ganin matsalan take faruwa, kamar kin gada idan za a yi auren ma, sai kiga har ana sauran sati ɗaya daura auren, waɗanda su suke cikin gidan, unke kadai ne, unku biyu ne, unku uku ne, ba a ma sanar muku za a karo amarya ba. Kuna nan cikin natsuwanku da kwanciyar hankalinku, sai dai kawai wata ma sai ana gobe ko jibi za a zo a sanar mata cewa to zan fa ƙara aure. Za ka ƙara aure? Eh, zan ƙara aure. Shikenan an ƙara aure, kin ga duk wasu fitintunu da ya kamata su biyo baya kafin daura auren an riga an kauda shi. Ba raini bane, sirri ne, kuma ana son sirri, asiri ne ba a so. Saboda haka hakan zai kara ma mace natsuwa da kwanciyar hankali. Amma daga lokacin da namiji ya fara neman aure a wani wuri, yana zuwa gida sai zo ya baki labari ai ina neman aure, daga nan ita kuma ta fara jin damuwa, kullun cikin dardar take, yaushe ne, yaushe za a yi? Sabani yanzu idan namiji yana neman aure, anti Binta sai ki gani a gaban ki yake magana da budurwa, saboda mun samu wani ci gaba ne na mai haƙar rijiya, an samu wayoyi da sauransu, zai zo yana magana da ita a gaban ki, ko baki niyan yin ki shi ba zaki. Kin dauko abinci kin kama miji, kin zo kin aje, kin zauna kina so ki dan taya shi fira, ba take yake ba, yana nan yana chatting da budurwan shi, ta turo ya tura. Wata rana sai kina cikin bacci mai lafiyayye, kina kusa da mijinki kina bayan shi, sai kiji wata takwala mai kira 11 dare ko 12 dare, kila ma wani lalura ne da ya shafe ta can daban da ya kamata ta tuntubi iyayenta, ba ta tuntube su ba, ita ta kira saurayinta, ita mai saurayi, sai kiga zumbur ya tashi. Idan ma yana mutunta ki kenan, idan bai mutunta ki a gaban ki a kwance a kusa da ke zai yi magana, in yana mutunta ki ne zaki ga ya tashi ya shiga bayi ko ya fita waje domin ya je ya yi magana da ita. To me zai sa ni ko ba zan yi kishi ba? Me zai sa ba zan ji damuwa ba? Me zai sa ba zan fara tunanin cewa to tun fa bata shigo ba kenan na fara fuskanta irin wannan kalubalen? To daga ran da ta zo, yawa, daga ran da ta zo me kenan yake shirin faruwa? To duka ire-iren wa'annan abubuwan su ne suke kawo mana kishi, yake kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Sannan kuma lokacin da za a kawo ta, za a fara karanta mata, to kishi ya fa in kin shiga akwai matsala. Kullun abin da ake karanta wacce za ta yi aure budurwa, to ita fa kishiyanta cikin matsala ne. Kullum ba za a taba karanta mata alkhairin da ke cikin kishiya, kuma ba a karantar da ita cewa shi fa auren nan ibada ne, yanzu kuma ibada za ki je ki, shi kuma ibada dama aljanna ba a tamanta da sauki, ko duniya za a nema ba za a same ta da sauki ba, balle aljanna. To ba za a karantar da ita wannan ba. Abinda za a karantar da ita kawai shi ne, idan kin je ki karance ta, in ta ce ku ci abinci tare, kar ki ci tare domin kila kar ta yi miki sihiri, an riga an gama cusa mata munanan ɗabi'u kafin ta zo, to da shirin ta tazo. Ke kuma uwar gida da kike cikin gida, kafin ta zo a ce to yaran zamanin nan da kike kallon su kina raina shekarun su, yanzu za ta zo ta hanfara gwamnatin ki, tace na fara gani tunda yanzu haka da ta kira shi waya, jikin shi na rawa, chatting yake da ita baya saurare na, sai a ce to kin ga daya kenan, sai a ce mata to da haka sai kin tashi tsaye ke ma kin abun nan ba raini, kai ki saka mata fuska. Alhalin kuma mu kullum muna bada shawarwari anta bita cewa idan aka auro miki yarinya, ki rungume ta kamar dan da kika haifa, domin in ke ne zaki jawo ta ta girmama ki sai ta girmama ki, kuma ke ce zaki nuna mata kar ta girmama ki sai kuma kiga bata girmama ki din ba, to ke an zo an miki huduba an ce wa kar ki saka mata fuska saboda kar ta raina ki, to tazo kin ki saka mata fuska, mijin da ya kawo ta ya fita, ke da take dan sa rai ta dan yi hira da ke ta ji dadi kin ki, me yasa? Saboda kishi, saboda an gaya miki cewa kar ku saka mata fuska ta raina ku. To duka ire-iren wa'annan abubuwan shine yake kawo mana matsaloli a wannan zamanin. A zamanin da kamar yanda mallam Adam ya fada, ba su san karatun addini ba, yanzu ko karatun addini ya watsa, amma ba ma aiki da karatun. Da ko ba a san karatun addini ba, amma da an ce abu kaza ba kyau, abu kaza ba kyau, sai kiga mace ta rike shi kam, tana bin shi sau da kafa. Yanzu ko an san addinin, amma sai a sa kafa a hambari, ba a aiki da abin da aka karanta.
Sha'awa jimai da ni dan lele, abin sha'awa matan Kano kyawa, abin sha'awa yuti shi go fara ta, anin nuri amma ni kyautar mata, anin nuri na dan ka babbar riga, anin nuri suna na iki lori, anin nuri na gai da inna da baba. Abrini ni, rayu ni sike kasawa. Abrini ni.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Akwai abubuwan da suka faru a baya, akwai yarinyar da muke tare da ita bayan wani lokaci sai ta ga ai ba ma kalanta bane, ne mata kalan miyan kuka da yawa,
ajin ba daya bane,
to sai ta sallabe ni tace min idan dai layin wayan da nake kira idan ba da kudin tsoho aka hada aka siya ba, to da Allah in daina kira,
to
nace insha Allah zan kiyaye. Sai bayan wani lokaci kuma an samu kaman shekara biyu haka sai ta kara kira da kin da ban canza layi ba, take ga matsalan da aka samu wanda take so ya nemi rifin dinka kuma halayen shi ba ta iya jurewa, sai shi yasa yanzu ta dawo gare ni, kin ga anan ta maida ni assistant boyfriend,
ina kwaya kai mutum ne
ba ta da options, spare tire kenan
bare da gaske.
So wannan wani nau'i ne na yaudara na farko, tun farko idan ta san cewa ni kalan miyan kuka ne ta sallame ni, me yasa za ta dawo?
Bata damu da yanda zuciyarka za ta shiga,
bata damu ba
ta duk, kuma lokacin ya kai kasance lokacin da ta aka
koyi kallon wannan abu ta sallame ni, ai na dingar tafkarab kanwa a cikin sallah, billahi lazi ina sallah ba ban san wani sallah ne, na samu matsaloli kala kala, na fada cikin damuwa matuka aino. Sai na biyu sakamakon wancan sai na haɗe da wata na bata labari, an fara rimi, ita kuma na nemi izini wajen mahaifinta ya ce min ba komai, da ya ga cewa alakan yayi ƙarfi sosai kuma tana da yayi, sai kira ni lokacin ina aji biyu ne a jami'a, sai ya ce min shi yana ganin ba zan iya auren yarinyarsa ba idan na aure shi banda aikin da nake yi da zan iya ciyar da ita.
To
sakamakon haka ya raba mu da ƙarfi da yaji,
amma a lokacin Mallam Haruna baka ganin kamar uban yayi abin da ya dace dai kar ya je ya sai da abuyarsa ta dawo tana ciwo shi danga, kamar ai ba yaudar da ka bane akai ko?
To a lokacin duk da ina karatu amma ina da abin da nake yi na ƙarke da zan bayar, ita wannan tana Maiduguri ne, lokacin Boko Haram din nan duk bala'in Boko Haram din nan zan lallaba in tafi Maiduguri, sai in ce ma babana
muna da kai wani karamin sharukan ne ashe,
muna da lectures a Saturday a makaranta, zan tafi Maiduguri in na tafi Friday Sunday ran dawo, haka na dinga sai da raina ina zuwa gurin kowa ya san mu tare, a ƙarken ƙarke sai ake ce mun ai bani da aiki ne, saboda haka in ta aure ni lokacin mun gama jami'a tare gaba daya duk aji daya muke tafiya, bani da aikin ya zan yi in ciyar da ita.
Daga kowane bangare dai kamar yadda ku sani ana yin wannan yaudarar, shi dai yanzu namiji ya ba mu labarin yaudarorin da ƴan uwanku mata suka tafka mishi wanda da ƙyar aka samu shi. Haruna, a duk irin wannan abin da ya faru da kai, wani hanyoyi ka bi na ganin cewa baka maida abin a cikin zuciyarka ya ruguza ka ba, kuma ka samu rayuwarka tunda yanzu gashi da mahar kai aure, ya aka yi ka fita daga cikin wannan matsala?
Na farko na ɗauke addu'a, yana da matuƙar mahimmanci na ɗauke shi a matsayin wani jarabawa wanda Allah yake ya gwada ni. Na biyu kuma ni duk abin da zan yi na kansa magabatana a ciki, saboda su sun ga shekaran jiya sun ga jiya sun ga kuma yau, sukan bani bayanai masu daɗi wanda suke kwantar min da hankalina, sukan nuna min cewa yanzu aka fara rayuwar ma ba a je ko ina ba. So saboda haka wannan wani ilimi ne wanda na samu wanda zai taimaka min wajen sanar me rayuwa ma kanta.
To kai a karan kanka, ya kai fama da rashin bacci, rashin cin abinci da sauransu da kuke fadawa?
Ni gaskiya ban tunanin da farko ma zan surviving ba, dan na dauka
shi. Wato har rayuwarka ji kai za ta
tsare. Na dauka raina ma zai fita, dan ina tunanin ba zan ƙara samun wani rayuwa ba kuma mai daɗi.
In ba da wannan zai ba taka ba.
To amma sai naga ashe akwai rayuwa ma wanda daɗin ta ma ba ma a fara ba, lokacin idona ya kulle amma yanzu a bude suke.
Wato yanzu ka san abin da zaka shiga?
A na sani,
da irin macen da zaka nema?
Na sani.
Yanzu ya za a yi to mu fito da ƴan uwa da suke cikin wannan halin, ta wani hanya zaki samu waraka? yanzu za mu shiga bangaren da mai ba da shawarwari da bangaren zamantakewa wato Khadija Sa'ad Muhammad za ta shigo cikin ajin namu domin ta gabatar da yan aji shawarwarin da ya kamata a bi wurin fitowa daga cikin irin wannan ruwan idan an fada tsundum musamman ga matan da ijin su ya rufe suka riga suka fada suka rasa mafita a cikin al'amarin. Khadija
to masu sauraro ko ince yan aji barkanmu da wannan lokaci kamar yanda duka masu jawabi suka yi bayani idan aka na so a misalta yanda dan adam yake shiga a lokacin da ya tsinci kanshi a hali na yaudara ko mace ko namiji wani yanayi ne wanda bai da dadi misalin shi ma yana da matukar wahala yanda zaka iya fada ma mutum ya gane in dai har ba a taba yi mishi irin wannan abun ba to amma zan iya kwatantawa kadan yanda misali mutum zai dan iya fahimta a lokacin da namiji ko mace ya tsunduma cikin kaunan daya daga ciki kullum burin masoya su kasance tare har abada kuma ka katange kanka daga ba wani dama ko shi namiji ya ba wata dama saboda yana gani ya riga ya samu abokiyar cikon rayuwar shi ko kuma ita ta samu abokin cikon rayuwanta to daga lokacin da aka ce wannan abokin cikon rayuwar babu shi ko babu ita kaman a ce ne mutum ya jingina a katanga ya saki jikin shi kawai sai a ce katangan nan sai ta wanke mutum ai za iya fahimta me zai faru zaka ji ka ne kawai gaba daya baka yi aure ba kai kasa ka zube kaman abinda Bature ke cewa collapsing
hadda cutarwa ma da
to idan kai wannan faduwan kaga yana iya yiwa akwai duwatsu a wurin ka buge kai ko ka tsire ko akwai kwalba ko akwai wani abu dai wanda banda wannan faduwan wanda kasusuwan jikinka sai ya samu matsala to kuma wani abu na ciwo na jini zai iya samun jikinka to kaman misalin halin da mutum yake shiga kenan so shi yasa yake da kyau duk lokacin da ake soyayya ya zama mutum yana sawa a ran shi idan yanda nake kaunan wani yau wani ya juya min baya ya zanyi yana da kyau ba wai idan kana mai mummunan zato ba kawai ka rika dan gwadawa da aunawa just in case yanda ake fada inji Bature kila in abun ya kasance to dama ka dan yi plan yanda idan to ya faru me zaka yi
wato kai
ka dan yi tanaji to babban matsalar da muke samu ba ma tanaji kawai in kana son mutum afkawa ake taka ka afka rijiyar soyayya mutum ta kai yanda ba za ma a ma iya ciro ka ba tunda ka riga ka tsunduma gaba daya to idan ya zama namiji ko mace wani ya yaudaru wani to lokacin da saboda baka abu ne da baka taba zato ba baka taba makawa a kusa da rayuwanka ba sai kai tunani cewa kamar rayuwanka ya kare kamar yanda cikin daliban aji na jiwo yayi bayani Malam Haruna cewa lokacin da ya samu irin wannan matsalan yayi tunani kamar rayuwar shi gaba daya ba ta da amfani kamar ma ya gama samun farin ciki wannan da gaske ne haka mutun zai ji zaka ji kai akwai ma wanda zai ji ina ma yau a dauki rayuwanka ka huta saboda na farko abin da ke faruwa musamman idan an yi tsawon soyayya yan uwa abokan arziki duk an san ka da abokin soyayyar ka yan unguwa yan layi masu hasada Allah ka dai san isukan da aka kawo ka jure to yanzu da wanda yazo ya juya ma baya farkon abin da ke damun mutane mafi yawanci ba ma dan fasu din kan kansu bane
to
me za a kalla ki da ma a gidanku an yi araba ki da shi kin nuna Allah kashe sai shi haka hakuri aka jade to yanzu da yayi wannan aiki zaki dawo ne ki ce shi din dai da gaske yayi
kuma kin nan da yake ta cewa su
yau ya fara fadan illan abun ko kuwa kawayen ki da kika gama musu daga ka fada kin dace kin wuce wurin saurayin irin mikin samu mai kauna na karshe duk kuma sauran wa'inda suke neman ki ma kin kora kowa akan shi kowa ya san shi kadai ne to yanzu ta ina yake fuskanta haka shi ma namiji kila amma tanaji idan ginkuru a gida an ce ita za a baka kai mata wulakanci iya wulakanci ka nuna mata ba wanda kake gani da gashi kai baka ma san akwai wata mace a duniya ba sai wannan to yanzu ita ma ta yadda kai ta dauki wata ta ina zaka juyo to wannan abubuwan shi yake tattaruwa sai ya damu wanda abin ya faru da shi wasu fara tunani wasu wannan abin yana daya daga cikin abin da yake sa suke fara shaye-shaye musamman bangaren mata na maza da sauki akan mata amma mata da yawa heartbreak shine genesis din shaye-shayen
wato
saboda ba su bacci an karya musu zuciya kuma ba su iya gaya ma kowa saboda wannan dalilan da na faɗa na baya
suna jin kunya
kuma abin na damun su to da yawa sai wata ta yi tunani to bari in yi wani abu tunda nai kwanaki ba bacci sai kuka kukan ma bai yiwa gaba ɗaya saboda da rana za a iya ganin ki baki so a sanni sai cikin dare ko ana bacci ke kina kuka gari ya waye baki bacci ba kina so ki bacci wata za ta fara shan maganin bacci daga shi haka ne abun yake farawa da yawa an kika hira da su ƴan shaye-shaye zaki ji suna faɗa wannan dalilan yana ɗaya daga cikin heartbreak sai mace ta fara shaye-shaye to irin wannan abubuwan su ne suke damun wanda aka taba mazuciya shi yasa kowane lokaci mukan ce idan mutum zai shiga soyayya yayi kokari kai ya shiga soyayya yana yaudara saboda wannan abun yana iya sa wata ko wani ya shiga wani halin da har abada ba zai manta ba kuma kai ma kana cikin zunubin duk abin da ya saboda kai ka ja mishi wata za ta ce ba ta ƙara aure ba ba za ta ƙara ma yadda da namiji ba saboda wannan abin da aka mutu wani namijin ma shi ma sai na kiga namiji ya kusa shekara 50 bai aure ba saboda an yaudare shi wanda bai taba tunani ba ta mai cin amana yana ganin ba zai to in dai har ita za ta mai to waye kuma ya rage
sai ka da yadda akwai wanda kuma koda ma ya an samu allalaba shi ayi auren kuma ba zai taba ganin matar sa ya daraja ta sai kullun yana kallon ta a matsayin yaudariya saboda mace ce wanda ta yaudare shi
wannan haka ne wasu kuma suna amfani da daman idan suka aure wani su ga sa mai aya a hannu da niyan sun rama abin da aka musu a baya kuma wannan ba daidai bane saboda wanda ka hadu da shi a gaba bai ma san tarihin ka ba kuma ba shi yayi maka abin da wancan yayi maka ba to amma tunda wancan yayi sai ki jona ce ai mata ba abin yadda bane
to me mafita
to mafita shine kamar yanda na faɗa dazu tun farko lokacin da mace ta fara son wani duk san da kike ma wani ko namiji duk san da kake ma mace ka riga dan tambayan kanka shin duk ranan da wance ta ja baya da ni ya zan ji to kaman ka fara shirya zuciyar ka ne akan abin da zai iya yiwa ya kasance in bai kasance ba da ma haka ake fata
ko kaji yanzu ya riga ya kasance an rugurguza mata zuciya ko an rugurguza mishi zuciya ya za a tsamo shi daga cikin wannan damuwar kai illa ta kansa
a lokacin da mutum ya samu kansa a wannan halin farko yayi kokari ya koma ga Allah ka cire komai a ranka ka gaya ma zuciyanka cewa ka ma daina son kowa sai Allah kawai ba za ka ma yi soyayya da kowa ba kai kawai yanzu san Allah kake to zaka samu sauki zaka samu dama ka cire dan akwai wani mistake da yawanci mutanen mu suke yi a lokacin da mutum ya samu wannan heartbreak din maimakon ya jira ya dauka abin da ake ce ma healing period
to
healing time lokacin da zaka yi reviving lokacin da mutum zai farfado sai ba mu da shi wata ana nuna an lalata wannan soyayya sai ce to me ai dama ga tanku yadda yana jira na kin dade baki mai magana an fi shekara sai ki danna waya sai ki kira shi yauwa to maza ma suna yi ma kotai take ta san shi da yaki saboda wancan da wannan ta mai sai yi to wannan ba abin da yake kara sai ciwo saboda ita zuciya abin da take so shi fa take so
wannan auren huta
yauwa auren bai da fa'ida ko soyayya huta shi duk bai da fa'ida a lokacin da mutum ya samu wannan matsala kawai ya koma ga Allah shine mafita ka ki yin soyayya da kowa kar ka cikinka na dan wani lokaci ya danganta da yanda mutum din yake wata daya ne wata biyu ne wata uku babu kayyadaddan lokacin da za a ce sai kin kai adadin lokaci ko ka adadin lokaci kaza sannan ka kula wani amma kai ya zama dan akwai wa'inda ko an samu ma wannan heartbreak din ba sa yadda ayi breaking sai sun dan ji sun tabo wani to sannan sai su koru wancan irin wa'inda mukan ce musu kaman ba sa iya rayuwa ba soyayya to wa'innan suna cikin hatsari kuma sun fi kowa samun wannan heartbreak in kika yi da su zaki sun ga miki sun samu heartbreak biyar shida ba saboda irin wannan dalilin ne to ya kamata ya zama sanda mutum ya samu wannan ya kokari ya koma ga Allah sannan kuma duk abin da zai rika tuna mai da wancan abin da ya faru ya kiyaye tun daga lambar waya ki goge hotunan shi gaba daya ki goge kar mutum ya zama mai naci akan soyayyen da aka nuna maka ba mai gyaruwa ba akwai wanda za a iya batawa a gyara wannan ana iya dan bada lokaci amma wanda aka tabbatar da ba zai dawo ba kaman kun yi mutum kaman misalin da naji da Zufarhana tana badawa namiji ya zo har ran da ake dinan auren shi ya zo ya tadi da mace a zaman ba komi ya je sannan a cikin
bayan bukin
kin ga ran da ta ji Allah kada ya san halin da za ta shiga wata sai ta sha ruwan leda ma a asibiti wata sai ta kusa rasa rayuwarta to kin ga irin wannan me zai da ya fada miki da zaki ga zaki yafi mai ki abin shi babu amana a cikin zamantakewa
Abin sha'awa matan Kano kyawawa, abin sha'awa yake shigo fara ta
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Fresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.